Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a Jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dadol akan FM. Sannan kuma duk lokacin da mai sauraro yake so zai iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum a sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC ke fatar kun tashi lafiya a wannan safiya ta Laraba ta bawa ranar samu. Ina tare da
Sahabu Imam Aliyu ga kuma kanun labarai. Wata kungiyar mayakan sa kan Kurdawa a Syria da ake kira Democratic Forces ko SDF a takaice ta kaddamar da wani shiri na kwato sassa dake arewacin birnin Raqqa gare da kungiyar ISIS take dauka a zaman helicopter ta. Jiya Talata shugaban Turkiya ya yi gargadi cewa kasarsa za ta wargaza yarjejeniya tsakanin ta da kasar tarayyar Turai kan tusar air bakin haure zuwa kasarsa. A Sudan ta Kudu kuma malaman jami'o'i ne suka yi barazana fara yajin aiki daga yau Laraba idan ba a biya su albashinsu na watanni uku da suka wuce ba.
To kanin labarin kenan. Cikin rahotannin da zamu gabatar yau 25 ga watan Mayu shekara ta 2016 hadda furucin dillalaman fetur masu zaman kansu a jihar Niger akan fara ganin amfanin cire tallafin mai. Daraktan yada labarin matataran man NNPC Malam Garba Jin Muhammad kuma ya kara jaddada alfanun da talaka zai samu daga cire tallafin man. Gwamnatin jihar Nasarawa ta gina makarantar horar da nankasassu. Kamar kowace ranar Laraba, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da demokradiyya a yau. Dukka sai bayan mun fara bude muku taskar mu ta labarai tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Kungiyar mayakan sa kan Kurdawa a Syria da ake kira Democratic Forces ko SDF a takaice da turanci ta kaddamar da wani mataki na kwato sassa dake arewacin birnin Raqqa gare da kungiyar ISIS take dauka a zaman headquarter ta da zammar yan to birnin ma baki daya. Kungiyar mai kawance da Amurka ta bada wannan sanarwa ce ta bidiyo da ta saka a internet jiya Talata. Muna kaddamar da wannan farmakin ne tare da taimakon rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci a arewacin Raqqa, inji Rajda Filat, wata komandar mayakan Kurdawa. Wani babban komandan kungiyar ya ga muryar Amurka cewa dakarun karkashinta sun tasamma birnin daga kusurwa uku, yace tuni ya ka aiki da tankunan yaki da wasu manyan makamai. Kakakin rundunar taron dangin karkashin jagorancin Amurka Colonel Steve Warren ya ke tabbatar da irin rawar da sojojin na taron dangi za su taka a farmakin da SDF take shirin kaiwa. Ministan harkokin wajen Rasha Sage Lavrov a lokacin da yake ziyara a Uzbekistan ya ce shirin Moscow take ta hada kai da Kurdawa da kuma rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci wajen kyanto birnin na Raqqa. Amma Amurka bata bada karfi kan batun za ta yi aiki da Rasha a kokarin kyanto birnin na Raqqa ba.
Jiya Talata shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gargadin cewa hukumomin kasarsa za su soke muhimmiyar yarjejeniya kan karbar yan gudun hijira daga Turai idan kungiyar tarayyar Turai bata amince da shirin barin yan kasar su kai ziyara kasashen Turai ba tare da izinin shiga wato visa ba. Mr. Erdogan ya yi wannan furucin ne a birnin Istanbul a karshen taron kolin da Majalisar Dinkin Duniya ta shirya da nufin duba matsalolin yan gudun hijira daga kasashen Syria da Iraq zuwa Turkiya da kuma kasashen Turai. Wannan kashedi da shugaban na Turkiya ya yi shi ne alamu na baya-bayan nan na karin zaman ɗarɗar tsakanin kungiyar tarayyar Turai da Turkiya a kan yarjejeniyar da sassan biyu suka sanya wa hannu a cikin watan Maris. Yarjejeniyar ta tanadi baiwa Turkiya gudunmawa dala miliyan 700,000 idan gwamnatin ƙasar za ta taimaka wajen hana kwararar yan gudun hijira da kuma karɓar waɗanda Turai ta koro su daga ƙasar Girka. Amma Turkiya ta aza sharaɗi a kan yarjejeniyar na baiwa 'yan ƙasar dama tafiya Turai ba tare da neman izinin visa ba. Buƙatar da shugabannin Turai suka buƙaci Turkiya ta aiwatar da sauye-sauye ta fuskar 'yancin ɗan adam da zumma taimakawa 'yan gudun hijira da suke ƙasar.
A Sudan ta Kudu, malamai a jami'o'in kasar biyar sun yi barazana za su fara yajin aiki yau Laraba idan gwamnati bata biya albashinsu na watanni uku da suka shige da kuma wasu alawus-alawus da suke bin gwamnatin tumbara. Karamin minista mai kula da ilimi mai zurfi ya ce ma'aikatarsa tana sane da bukatar da ma'aikatan jami'o'in suka gabatar, amma gwamnatin kasar tana cikin matsanancin karancin kuɗi ba ta da halin samun kuɗi domin biya wa ma'aikatan bukatarsu. Jiya Talata, wakilin ko kuma ce wakilan ma'aikatan jami'o'in kasar biyar suka kira taron manema labarai a birnin Juba, babban birnin kasar, inda suka ba da sanarwa za su shiga yajin aiki. Kakakin ƙungiyar ma'aikatan jami'o'in Sudan ta Kudun biyar, Philip Finish Apollo, wadda har yau shine shugaban ƙungiyar malaman jami'o'i da ke birnin Juba, da ya ce dokacin malaman jami'o'in kasar daga yau Laraba 25 ga wata ba za su je bakin aiki ba har sai ma'aikatar kuɗin ƙasar ta biya dukkan bashi da suke bin gwamnati, sannan ta fara aiwatar da sabon tsarin albashi kafin su koma bakin aiki.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wata alama da ake ganin cewa ɗan takarar shugaban Amurka Donald Trump yana auna sukarsa a kan tsohon shugaban Amurka Bill Clinton da niyyar dagula yakin neman zaben matarsa Hillary na takarar shugabancin Amurka, ya ɗauki wani sabon salon aikewa da saƙonni ta kafofin sadarwar yanar gizo. Mr. Trump, wanda ana iya cewa shi ne ɗan takarar da jam'iyyar Republican za ta tsayar, ya gabatar da wani faifan bidiyo a ranar Litinin a dandalin Instagram da ya nuna wasu mata guda uku suna zargin tsohon shugaban kasar da cin zarafinsu a shekarun 1990. Daga ƙarshen bidiyon kuma sai aka nuna hoton tsohon shugaban na Amurka da matarsa zaune, yayin da wasu kalamai suna bayyana cewa ɗan zakara ya sake halinsa, sai kuma a ji muryar Madam Clinton tana dariya. A hirar da aka yi da shi baya a baya-bayan nan, Mr. Trump ya ce zai ci gaba da kawo wannan batu domin ya tunatar da masu zaɓe irin rikicin da Mr. Clinton ya shiga a baya. Akwai saɓanin ra'ayi tsakanin masana siyasa a kan tasirin wannan mataki da Donald Trump yake ɗauka. Da yake mai da martani kan wannan batu, wani kakakin kwamitin yaƙin neman zaɓen Hillary Clinton mai suna Brian Fallon ya gaya wa gidan talabijin na Bloomberg a ranar Litinin cewa caccakar Donald Trump yake yi wata dabara ce ta kawar da hankalin masu zaɓe daga batutuwa daban-daban da Amerikawan suka fi mai da hankali a kansu.
Wani alkali a jihar Pennsylvania nan Amurka ya ba da umarni a gurfanar da fitaccen ɗan wasan kwaikwayon nan Bill Cosby gaban shari'a kan zargin yayewa wata mace fyaɗe a gidansa a shekara ta 2004. Alkali Elizabeth McHugh ta zartar da hukuncin cewa an gabatar da isassun shaida na yi wa Cosby ɗan shekaru 78 da haihuwa shari'a. Ta yi wa Cosby fatan alheri bayan da aka kammala zaman kotun na sa'o'i uku jiya, shi kuma Cosby ya gode mata kafin ya bar kotun. Har yanzu ba a je lokacin da za a fara shari'ar ba. Idan aka same shi da laifi, Cosby zai iya share shekaru 10 a gidan fursuna da kuma tarar dala 150,000. Tun a cikin watan Disamba ne Cosby ya amsa laifi, aka ba da belinsa kan kuɗi dala miliyan 1. Kamar yadda rahoton 'yan sanda da aka karanta a zaman kotun na jiya ya nuna, Cosby ya baiwa matar wasu ƙwayoyi da ya sa cikin barasa wadda ya kashe mata jiki ta yadda ba za ta iya kare kanta ba lokacin da ya gabato ta. Cosby ya ga 'yan sanda cewa a wani magani ne na hana bacci da mura ya bata, kuma duk wata saduwa da ya da ita da yaddarta.
Labaran duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara ne da wannan rahoto a kan furucin da dalalan man fetur masu zaman kansu a jihar Niger arewa maso yammacin Najeriya suka yi cewa sun fara ganin amfanin cire tallafin mai da gwamnatin Najeriya ta yi. Da wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari da sauran bayani.
A yayin da kungiyar kwadagon Najeriya ke ci gaba da tattaunawa da gwamnatin kasar akan sabon farashin man fetur na naira 145 a sakamakon cire tallafin man, a ɗaya gefen a yanzu haka dalalan man fetur ɗin masu zaman kansu sun ce sun fara ganin amfanin cire tallafin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi. Ƙungiyar dalalan man dai masu zaman kansu da ake kira Independent Marketer a nan jihar Niger sun makira taron manema labarai ne da yammacin talatan nan da ta gabata inda suka bayyana cewa a yanzu kam sun samu sa'ida akan wahalar da suke sha daga inda suke zuwa wajen dauko man a kudancin Najeriya. Alhaji Adam Erana shine shugaban kungiyar dillalan man masu zaman kansu a jihar Niger.
To yanzu da aka ba mu ai kaga ko ina
tun daga lokacin da aka cire tallafin man nan zuwa yanzu ku ƴan kasuwar nan wani irin ya zaka kwatanta canjin da kuka gani?
Eh canjin da kenan shine kawai man ya zama available dama mu cry din mu kenan man ya zaman to a wadace a saida mana a farashi ko yaya ne zaka saida zaka samu wani abu to in kai ka samu kayan nan da tsada kuma a zo a dame ka da masifan dole ka saida shi a farashin gwamnati kaga ko masifan ma a rika shigo maka gidan mai ana saka asara ya ishe ka
menene bayanin ku ga su waɗanda gaba ɗaya ma ba su fahimci batun cire tallafin nan ba har suna tada jijiyar wuya?
Wani masu tada jijin waya wannan ba su san ko menene ke faruwa ba kuma suna tada jijiyan waya ne domin wasu kawai sun zo sun ce musu ku tada jijiyan waya.
Su ma dai waɗannan dillalan manni a jihar Niger ga abin da suke cewa.
Sunana Alhaji Abdullahi Nami na Sarkin Turki, director na First Al Shabab Nigeria Limited Mina. Da sanadiyan tallafin da ake bayarwa ai ana kirkiro karancin man ne da gangan saboda za a boye a ba waɗansu a kiba waɗansu. To kaga kuwa yanzu da aka cire ya zama kasuwa ce ta bude, competition kuma ya tashi, wannan ya sa nashi farashi, wannan ya sa nashi farashi.
Yanzu kuma babu wahala a wurin ku?
Babu wani sauran wahala mu a wurin mu. Yanzu yau din nan da nace gaya ma yanzu daga banki na dawo tallama ake yi min. In ka sa ido nan gaba nan da ƴan watanni sai kaga mai ya koma ƙasa da naira 100.
Sunana Muhammad Lukman Dodo. Can kaga ƙarya ta ƙare. In NNPC bata baka ba kana da option ka je ka sai shi a private depot a inda ake sai da shi a farashin gwamnati, kuma ka sai a farashin gwamnati.
Kawai yanzu dai jama'a sun samu sauki domin kuwa manya wadata a gidajen man kuma ana sayarwa akan farashin gwamnatin na naira 145. Sai dai har yanzu akwai ƴan kalilan da ke sayar da litan man 155 zuwa naira 160 kamar yadda bincike ya nuna a nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To shi ma dai daraktan yaɗa labaru na ma'aikatar man fetur NNPC Malam Garbadin Muhammad ya jaddada irin alfanun da talaka zai samu daga cire tallafin mai.
To wato cire tallafin man nan akwai wani lokaci da muka yi wani shiri an yi wani harkashe kuma ina kan wannan harkashe. In da a ce shugaban ƙasa Buhari ya tabbatar da cewa tallafin nan yana kai ga talaka, ina da yaki cewa ba zai yadda a taɓa tallafin nan ba duk da ba da zai a cigaba da tallafa ba talaka zai saboda bai da abokin da ke talaka. Shi kuma talaka watakila ya san bai da wanda zai ce da shi kamar wannan shugaban saboda ya san abin da yake ya fata ba su zai ba su ba to yana jin zafin abin da ke faruwa ga talaka. Sai daga cikin abin da yasa wannan tsari ya zama shi ne saboda duk lokacin da ya zai da sai ya kari a cikin ko kuma fito waje ga yayin motsa talakawa ya kai ya kawo saboda suna jiran mai abin yana tsari da hannu. Shi sa ya kuma aka ga cewa ana zuba kuɗi kamar ana zuba ruwa a kwando ana shigo da mai mai na bacewa to me amfanin shuka ba ki saboda haka ya zama tilas ba an fito da wannan don yana aure kin kawai abin da aka sa abin da ya sa aka shigo da shi tattalin arziki a tallafa wannan ba a cimma ga shi shi sa aka ce bari a cire a maimakon haka da ake tallafa wannan shi a mai da su wajen tada matatattunanmu na gida da kuma bututunanmu na gida saboda nan da ɗan lokaci kaɗan in Allah da kafin wannan ƙarni na wannan gwamnati da wuce na shekara hudu yanzu muna magana shekara uku Allah ya da za a fara cin gajiya cikakkiya ta waɗannan tsare-tsaren da aka kawo za a kai matsayin ga Najeriya su ta kai tana sai da yankataccen man fetur ba wai tana sai ba kamar yadda muke a baya za ta je tana sai da gurbataccen man fetur kuma sanyin man fetur kuma tana sai da gurbataccen man fetur wanda zai kara mata tsarin kudin shiga saboda ta biya waɗansu bukatu a abin da gwamnatin jihohi za su samu ya karu, lokacin da kudaden da kananan hukumomi za su samu ya karu, ita kanta gwamnati tarayya kudin za su samu ya karu. Wannan shi zai sa a sa waɗansu a ilimi, a sa waɗansu a kiwon lafiya, a sa waɗansu a ƙirƙiro ma'aikatu saboda matasa da sauran masu buƙatar aiki su samu. Da dai sauran abubuwa a rinka faɗa.
To Allah ya sa ya dace. Malam Garbadin Muhammad kenan na NNPC. Kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Nasarawa ta gina makarantun horar da nankasassu kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko.
Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya shaida min cewa nakasassu na da gagarumin gudunmawa da za su bayar wajen ci gaban ƙasa da al'umma in har suka samu ilimi mai inganci.
Halin da muke ciki yanzu, Nasarawa mun buɗe makarantu guda uku na kulawa da nakasassu a kowane shiya na mazaɓan sanata. Na lafiya zai zamanto ita ce cibiya wanda za a fara ma yaro tun daga elementary har ya kai kusan zuwa university, ko kai kurma ne, ko kai makaho ne, ko mai jujuta ne, ko wanda inna ta shashi ne, ko duk wani abin da kake da shi dai na nakasa wanda yaro ke samun wahala wurin gudanar da karatunsa a makaranta wanda aka yi shi na mutane marasa nakasa, to mun kawo inda duk wanda yaron sa da na ƙasa ya kawo mana shi bai zama yaron sa ba kuma ya zama to yaron gwamnati, da dan Allah za mu ba yaron na ilimi mu ba shi komai da komai ba tare da mun ce iyaye masu biya komai ba, don na ƙasa ma kawai da Allah ya sa su ciki wannan babban ji dadi ne. To dole mu gwamnati mu ga mun yanda za mu tallafa ma wanda suka na ƙasa kamar yanda muke taimaka ma wanda suke da cikakken lafiya.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura. Shugaban kungiyar makafin Najeriya reshen jihar Nasarawa, shugaba Oloshu, ya ce a kwanan nan ya kammala digirinsa na biyu a jami'a, kuma duk da shike bai samu aikin yi ba, ya yi imanin cewa ba da ilimi wani kasassu zai ba su damar dogaro da kansu.
Ya nuna gwamnatin na jihar mu ta kula da mu, sa'annan kuma zai kawo mana zaman kai da kai, saboda irin wannan takan ba mu karfin gwiwa da cewa za mu shiga yin komai da kanmu ba tare da taimakon wani ba, za mu iya yi. Illolin bara na da yawa, ga reni, ga su hatsarurruka. Ubangiji ya taimake na makaranta zuwa digiri na biyu, yanzu babu aiki. Muna sa ido ga Ubangiji da kuma gwamnati yadda za su taimaka su samu mana aikin yi.
Rahotanni na nuni da cewa akwai nakasassu fiye da miliyan 10 a Najeriya, wanda mafi yawansu a arewacin Najeriya suke. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari demokradiyya a yau.
Demokradiyya a yau. Cikin shirin, kungiyar kwadago ta Najeriya ta raina kotu ne da ta shiga yajin aiki bayan da shari'a ta ce mata kada ta yi. Abin da za mu duba kenan a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda watakil ba za ku kasa sani ba, wani bangaren kungiyar kwadago da ta shiga yajin aiki a Najeriya wadda tuni ta janye matakin ya haɗu da fushin bangaren zattaswa wadda ya nemi hana ta shiga yajin aikin. Kwana ɗaya kamin ta fara yajin aikin, gwamnatin tarayya ta tafi kotu domin neman hana yajin aikin, inda wata kotun ma'aikata a Abuja ta amince da roƙon gwamnatin tarayya ta ba da umarnin kada kungiyar kwadagon ta shiga wannan mataki. Kamin ta janye yajin aikin a ƙarshen makon jiya, gwamnatin tarayya ta bakin babban lauyanta kuma a Attorney General na ƙasa Abubakar Malami, gwamnati ba za ta lamunta da irin haka ba.
Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya muna tsokaci akan bijirewa umarnin kotu da wani bangare na 'yan kungiyar kwadago suka yi.
Lamura ne na abinda suka danganci da'a da doka da oda. Kuma abinda gaskiya al'amari duk wasu mu'amala wadda mutum zai yi akan abinda ya danganci mu'amaloli na rayuwa da matsayin sa na ƙasa, doka ta yi tanadi tsaye a kai. saboda haka gaskiya al'amari shine ba za ka hana mutum yayi yadda yake so ba, amma kuma ainihin ba za ka yanke hukuncin cewa ba zai ga yadda baya so ba idan ya kasance yayi yake da kan tsari na doka da oda. Matsayin gwamnati a halin yanzu shine duwa da'a akan doka, kuma duk wani yunkuri na kin da'a akan doka ba za a kauda kai ba dangane da shi. Za a tsayu a ga cewa ainihin doka ta yi aikin ta na ganin da cewa an yi da'a akan doka da oda.
Dangane kuma da hukuncin wata kotu a nan Abuja wacce ta haramta wannan yajin aiki ga abin da sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadagon na kasa Comrade Nuhu Abbaye Toro ke cewa
shari'a ai tana da ka'ida, garin idan shari'a take ta sammace ka ai ana kawowa takarda, wa aka bai wa takarda, babawo kowa takarda, mu a kungiyanci ba wata takardar sammace ba, saboda haka sai in mutun yaga takarda ne sai an bashi takardar sammace shine zai bi umurnin kotu.
Menene hukuncin kin mutunta umurnin kotu? Kuma ta yaya za a san cewa mutum ko mutane ko kungiya ko gwamnati ta ki mutunta kotu? Tambayoyin da muka yi wa lauya Hassan Liman kenan.
Amsa wannan maganan za a same ta ne a karkashin kashi na 6 na tsarin mulkin Najeriya da kashi na 251 wanda aka yi masa gyara na tsarin mulkin Najeriya. Da kuma kashi na 39 da 40 da 45 duka na tsarin mulkin Najeriya. Domin an kotun da tsarin mulki ta kafa ta yi hukunci, ta ba da oda, ta ba da umarni duk wani mutum ko jami'in gwamnati ko kuma wanda yake cikin Najeriya ko kuma yake karkashin aikin gwamnati a Najeriya ko kuma kungiya ta kwadago, duk inda aka ba da umarni aka ce kotun ne ta ba da umarni, to wajibi ne bisa ga tsarin mulki, bisa ga doka, a bi wannan umarnin. Domin in ba a bi umarni ba, haji sabo yin haka an yi wa kotun rashin da'a, an yi wa kotun rashin mutunci, kuma yin haka laifi ne a ƙarƙashin doka, wanda aka yi haka zai kai ga in aka ɗauki mataki za a hukunta waɗanda suka yi haka, haji sabo.
To hukuncin da za a yi wa mutum in ya aikata irin waɗannan laifuffuka sun kama daga mai zuwa me?
To haji sabo, ana iya na farko musamman in dai mutum shi kadai ne aka same shi aikata laifi na ɗimbin umarnin kotun, za a iya kai shi kotun a ƙarƙashin doka na laifuffuka a hukunta shi, ana iya cin masa tara, ana iya sa kai shi gidan kurkuku ko kuma a masa tara tare da tsarewa. Amma yawanci a nan akan yi musu tara ne, in ba su iya biyan taron ba za a iya kai su a tsare su. To amma kaga nan su kungiyar kwadago a Najeriya nan suna gadara ne akan cewa a ƙarƙashin tsari na 39 da kashi na 40 tsarin mulkin Najeriya suna da dama su yi bayani na ƴancinsu na yin yajin aiki. To amma yin haka tsarin mulkin Najeriya ɗin kuma a kashi na 45 aka ce in wannan yajin aikin ko kuma zanga-zangan zai saba wa doka da sauransu, musamman mai doka a nan kamar inda kotu ta ba da umarni, to a nan sun saba wa ka'ida, sun saba wa tsarin mulki, to nan kamar inda na yi bayani da farko za a iya hukunta su. Amma in wanda aka kawo shi gaban kotu bisa ga karya umarnin kotu, abinda ake so a ji daga bakinsa shin ya san ya aikata? In ya ce ya aikata, to in ya nuna nadama, ya nuna ladabi ga kotu, ya ce ya ba da haƙuri, zai janye wannan ƙimbin umarnin, to a nan za a iya yafe masa, kotu tana iya yafe masa, mai shari'a ma yana iya yafe masa, haji sabo.
A ya san waɗanne matakai ne za su sa a san cewa sun ƙi mutunta umarnin kotu? Takarda kotu za ta bayar a kai musu ko dai kawai wannan sanarwa da aka bayar a kafofin yaɗa labarai ya wadatar?
A bisa ga ka'ida, in aka ce an ba da umarnin kotu ga kan mutum ko kan kungiya ko kan gwamnati, to wannan mutumin bisa ga ka'ida na shari'a na tabbatar, kafin a tabbatar a hukunta shi ko a ce ya ƙi bin umarnin kotu, sai an tabbatar an kai masa wannan oda ko wannan umarnin, an jami'in kotu wanda ake ce belief ya miƙa ma wannan ɗan mutumin takardar hannu da hannu, ko ya sa hannu ko bai sa hannu ya karɓa ba, amma a tabbatar an miƙa masa, ko jami'an gwamnati ko kuma kungiya a tabbatar an miƙa masa takardar. to a tabbatar an samu shaidar haka. In ba a samu shaidar cewa an ba da wannan takardar ba, hannu bisa ga hannu ya karba ya bi umarni, to wannan shine za a yi masa hukunci. Amma in babu shaida, cikakken shaida, an ba shi takardar, to wannan ba za a yi masa hukunci, don kawai a faɗa a radio ko television ko gidan jarida. In ba kotun ne da kanta ta ba da umarni cewa an neme shi a miƙa masa wannan takardar, ya ki ansa a ji a liƙa ba, to wannan ba zai sa masa hukunci ba. Hadi sabo.
To Haji Suleiman, an ji ministan shari'a kuma Attorney General na ƙasa na cewa ba dama a ba da umarnin kotu a yi breach da shi, domin ƙasa ce ta doka, in wani ya breach da doka to dole kuma akwai mataki da za a dauka. Kana jin Attorney General na Najeriya yana da masaniyar sa ba a baiwa kungiyar kwadago wannan takarda ba, sannan kuma ya yi irin wannan barazana?
To Haji Sabo, bayanin da babban Attorney General ko babban lauyan Najeriya ya bayani, haka take bisa ga ka'ida. Duk wanda ya kibin umarnin kotun dole a hukunta shi in aka tabbatar an ba da wannan takardar. Amma in yana da cikakken bayani cewa ba a ba su takarda ba, to shi kansa na tabbatar ba zai ce a yi musu hukunci ba. Amma har akwai shaida cewa an ba su takarda kuma an kawo masa wannan shaidar, to zai dauki mataki bisa ga ka'ida, bisa ga doka, ya tabbatar an hukunta su bisa ga ka'ida na shari'a. Amma in babu shaidar cewa an ba su takarda, to ni na tsammani shi kansa a matsayinsa na babban lauyan Najeriya, wato Attorney General na Najeriya, ba zai ce a musu hukunci ba. Haji Sabo.
Haji Suleiman, abin da sa na ce na faɗi haka saboda ita kungiyar kwadago tana musanta cewa ta ce ita ba a ba ta takarda ba, saboda haka in ma akwai umarnin kotu sai an ba ta takarda, kuma ba a ba ta takarda ba.
To Haji Sabo, ni kaina ba ni da masaniyan shin an ba su takardar hannu da hannu ko ba a ba su takardar hannu da hannu ba. To su kungiyar kwadago su kansu su suka sani an ba su takardar ko ba a ba su takarda ba. Shi babban Attorney General na ƙasa shi ya fi mu sanin shin an ba su takardar ko ba a ba su takarda ba, wanda kuma shi din nan zai iya tabbatar ne bisa ga shaidar da aka nuna masa, jami'an kotun su nuna masa cewa ga shaidar an kai musu takarda sun sa hannu sun karba. Har in ya tabbatar sun sa hannu sun karba, to kaga a nan su din nan ne ba sa gaya mana gaskiya. Amma an babu shaidar cewa ba a kai musu takarda hannu da hannu ba, na tabbatar shi ba zai dauki mataki a kansu ba.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki a bun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro da haka, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Umar Faruk Musa da Hassan Maina Kaina da lauya Hassan Liman da kuma Chubahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.
To yanzu dai nan misalin karfe 1 ne da kusan minti 29 na dare a gogon Washington DC, kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Sahabu bai nisa ba domin zai karanto takaitattun labarai.
Kungiyar mayakan sakan kurdawa a Siriya da ake kira Democratic Forces ko SDF a takaice da Turanci ta kaddamar da wani mataki na soji da zummar kwato wasu sassa da ke arewacin birnin Raqqa, gari da kungiyar ISIS take dauka a zaman headquarters ta, da kuma zummar yanto ita birnin ma baki daya. Jiya Talata, shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gargadin cewa hukumomin kasar za su soke muhimmiyar yarjejeniya kan karɓar 'yan gudun hijira daga Turai idan kungiyar tarayyar Turai ba ta amince da shirin barin 'yan kasar su kai ziyara ƙasashen Turai ba tare da izinin shiga ba, wato visa ba. A Sudan ta Kudu, malamai a jami'o'in kasar biyar sun yi barazanar za su fara yajin aiki yau Laraba.
To ƙarshen shirin wannan lokaci kenan, sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe a gugun Najeriya. Idan Allah ya kai mu, za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da maimaitawa ciki da gaskiya. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai anjima.